sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa manoma na maraba da batun samun masu gadin gonaki, don hakan ya ba su damar shiga daji ba fargaba.
A tabbatar da an yi girbi, an doki abinci lafiya lau, da kuma ci gaba da samun tsaro.
A jamhuriyar Nijar kuma batun samar da abinci ne da kungiyoyi da wasu hukumomi ke karfafawa.
A gaskiya har yanzu noma kusan dukkan muke aiki ne na gargajiya, wannan ko yayi kadan yau ya kamata a ce an sauya.
Masana sun ce bin salon boko ne kadai zai taimaka wajen inganta tsarin karatun almajirai.
Yanzu wannan abun da aka ciro almajirci ƴaƴan da ake haifa ana sayarwa, matsalolin masu sace mu wannan alama ne na rashin shugabanci.
A yau Litinin muna da zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu Elhikaye ke gabatarwa. Za kuma mukammala da sharhin jaridun Najeriya, amma da farko a dakaci labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane 18 suka mutu kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye ƙauyuka tare da ambaliyar ruwa a hanyoyi a jihar Kerala da ke kudancin ƙasar India. Jami'an sun ce masu ceto sun gano gawarwaki a gundumomi biyu da abin ya fi kamari, Kottayam da Idukki, inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa zaftarewar ƙasa, a cewar kamfanin dillancin labarai na Press Trust of India PIT. Hukumar kula da bala'o'i da sojojin India sun tura tawagogi don taimakawa da ayyukan ceto, yayin da ake fargabar da yawa daga ciki sun ɓace. A ranar Asabar da ta gabata, lokacin da aka fara ruwan sama mai ƙarfi, rahotannin talabijin sun nuna yadda mutane ke shiga ruwan da yake kai kirji don kubutar da fasinjoji daga wata motar bas da ta kusa nitsewa a cikin ruwan da ke ambaliya a hanyoyi. Babban ministan jihar Pinarayi Vijayan ya buƙaci mazauna yankin jiya Lahadi da su yi taka tsantsan, duk da cewa tsananin ruwan saman ya ragu, ya kuma ƙara da cewa sama da sansanonin agaji 100 aka buɗe. An yi garkuwa da wani rukunin malaman addinin Kirista na Amurka 17, ciki har da yara ƙanana a ƙasar Haiti, a cewar saƙon murya da wata ƙungiya addini ta aika wacce ke da masaniya kan lamarin. Majami'un ba da agaji na Kiristocin waɗanda ke tsakiyar kudancin jihar Ohio ta Amurka sun aiko da saƙo zuwa ga wasu majami'un, inda suka ce mutanen 17 suna taimakawa ne wajen gina gidan marayu, kuma sun bar inda suke aikin ginin lokacin da aka yi garkuwa da su. Saƙon mai tsawon minti guda na cewa wannan saƙon addu'a ne na musamman, mu yi addu'a ga waɗannan masu satar mutane su tuba. Saƙon ya ce daraktan ayyuka na malaman da kuma iyalansa da wani mutum da ba a tantance shi ba suna zaune ne a majami'ar, yayin da aka yi garkuwa da duk waɗanda suke kai ziyara a gidan marayun, kamar yadda daraktan ayyukan ya sanar da jami'an Amurka. Mai magana da yawun gwamnatin Amurka ya ce jami'ai suna sanar da rahotannin garkuwa da mutanen. Jin daɗi da walwala da tsaron Amurka da ke ƙasashen waje shi ne babban abin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fi ba wa fifiko, in ji mai magana da yawun, yayin da ya ƙi amincewa ya yi ƙarin bayani. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, babban mashawarci kan harkokin lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden ya kara umarnin yin allurar rigakafi don yaƙi da cutar coronavirus, inda ya yi watsi da ƙorafe-ƙorafe daga gwamnonin jihohin Republican masu ra'ayin mazanjiya cewa suna tauye 'yancin mutane wajen kare lafiyarsu. Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa shirin Fox News Sunday cewa lokacin da kuke cikin matsalar lafiyar al'umma, wani lokacin wasu al'amura da ba a saba gani ba suna buƙatar ɗaukan matakai da ba a saba gani ba. A irin wannan yanayi, abubuwa ne kamar yin umarni ya zama abin rufe fuska ko allurar rigakafi. Ya ce suna da matuƙar muhimmanci, ba ma so mu bar wani gibi a matsayinmu na ɗaiɗaiku, muna zaune ne a cikin al'umma, kuma al'umma tana buƙatar a kiyaye ta, kuma kuna yin hakan ne ba wai kawai ka kare kanka ba, amma ta kare mutanen da ke kusa da kai ta hanyar yin allurar rigakafi. Biden ya umarci kamfanoni a fadin Amurka da suke da ma'aikata 100 ko sama da haka da su tilasta wa ma'aikatansu su karɓi allurar rigakafi ko a rika yi musu gwaji akai-akai saboda kwayar cutar da ke haddasa cutar COVID-19. Ko da yake akwai sauran mako guda kafin umarnin nasa ya fara aiki. Bugu da ƙari, Biden ya umarci mambobin rundunar sojan ƙasar da ma'aikatan gwamnati farar hula da su yi allurar cikin gaggawa cikin lokaci tare da barazanar korarsu idan ba su yi biyayya da umarnin ba. Shugabannin ƙungiyar kwadago cikin fushi sun mayar da martani ga sanarwar gwamnatin ƙasar Zimbabwe jiya Lahadi cewa ba za a bar ma'aikata da ba su yi allurar rigakafin COVID-19 ba su je aiki, kuma ba za a biya su ba. Ana ganin wannan a matsayin wani yunkuri na magance jinkirin yin allurar rigakafin a ƙasashen kudancin Afirka. Ministan watsa labaran Zimbabwe inda Beningi Nick Mangwana a ƙarshen makon da ya gabata ya faɗa a kafar yaɗa labaran gwamnati cewa gaba ɗaya ma'aikatan gwamnati waɗanda ba su yi allurar rigakafin cutar COVID-19 ba za a bar su su yi aiki ba daga yau Litinin. Babu tsawaita ƙarin kan wa'adin ranar 15 ga watan Oktoba, lokacin da ake sa ran dukkan ma'aikatan gwamnati sun yi allurar rigakafin. Waɗanda ba su yi allurar rigakafin ba za a bari su yi aiki ba. Banda haka kuma waɗanda ba a yi musu allurar rigakafin ba da waɗanda kuma ba sa aiki ba za a biya su ba, saboda matsayin shi ne idan ba ka yi aiki ba za a biya ka ba. Sabon Prime Minister ƙasar Japan ya kai ziyara tashar nukiliya ta Fukushima da mummunan ambaliyar ruwa ta tsunami ta lalata, inda ya ce ba za a yi jinkirin zubar da ruwa da aka tanada a harabar ba, duk da damuwar da mazauna yankin suka nuna. Fumio Kishidi ya bayyana haka ne jiya Lahadi a lokacin rangadinsa na farko a cibiyar tun bayan da ya hau kan karagar mulki. Cibiyar Fukushima Daiichi ta gamu da matsala sau uku a shekarar 2011 sakamakon wata gagarumar girgizar ƙasa da mummunar ambaliyar ruwa ta tsunami.
Labarin duniya aka saurara, yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Manoma a yankin arewa maso yammacin Najeriya na maraba da tsarin bullo da masu gadin daji, don hakan ya ba su damar shiga gonaki ba fargaba. Hakanan manoman na buƙatar a bullo da hanyar da za su riƙa samun man fetur don injinan banruwa, don haramta sayar da fetur a jarka da aka yi. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Da yawa manoman da ba su samu natsuwar shiga gonaki su yi noma ba, domin gudun abin da kan iya faruwa da su ko waɗanda suka samu yin noman girbe abin da suka noma ya gagara.
An yi gero, an yi masara, an yi dawa, an yi shinkafa, ana ganin sauki a yau. Yau a ce a talakawa na an hana su girbe abin da yake, saboda Allah ina roƙon tambul. Sai abin ya fi ƙarfi ne ga bari. Allah ba mu da garantin cewa muna da wani abu gangara wanda za mu alfahari da shi. Dan ko abincinmu da addaji wanda ba mu kawo ba mu sara ba a so shi garin nan.
Dama akwai sashen bayar da kariya ga gonaki a hukumar tsaron 'yan ƙasa ta Civil Defense, wanda ake kira Agro Rangers a Turanci, wanda wasu ke ganin cewa hulɗa da wannan sashen zai taimaka wajen kawo sauƙin wannan matsalar. A jihar Sokoto mahukunta ne suka soma ƙarfafa hulɗa da sashen da fatar hakan zai taimaka ga samun sauƙin matsalar. Professor Abdulkadir Usman Junaidu, wanda ke kula da ma'aikatar gona ta jiha, ya ce suna ganin cewa yin hakan yana da muhimmanci.
Ba daɗi ya kasance ɗan tsaron mutane su hana mu mutane cin albarka da kuma gajiyar wahalar da suka yi. Daga muna kyautar sun cewa insha Allahu a haɗin gwiwa da muke da wa'innan mutane zai taimaka ƙwarai da gaske, tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro da kuma duk masu fadaji wajen samun nasara a tabbatar da an yi girbi, an ɗauki abinci lafiya lau, da kuma ci gaba da samun tsaro mai inganci a wa'innan gonaki namu da kuma makiyayin da muke da su.
Jagorar sashen na bayar da kariya ga gonaki Ogene Olukemi ta ce dama sashen shirye yake ga bukatun jama'a.
We have concluded on the way forward.
Mun kammala shirye-shiryen ƙara samar da ci gaba, wanda muke fatar ya ƙara samar da nasara ga aikin kare rayukan manoma da makiyaya. Duk lokacin da manoma ke buƙatar taimakon jami'an mu, su yi ƙoƙarin sanar da mu, shirye muke mu kawo musu agaji.
And we are ready to support them.
To koyaya manoma ke kallon wannan shirin na ƙarfafa hulɗa da sashen. Murtala Gagaru Minanta shine shugaban ƙungiyar manoma ta Najeriya reshen jihar Sokoto. wato
inda za a yi akan gaskiya din muna farin ciki da abubuwan saboda wasu za ka wani aji za ka ga an doko shi sashi a kan gaskiya amma sai ka ga an tukukuci amma abin da ya dame mu yanzu babu abin da ya dame irin matsalar tsaro an hana ba da mai ga jarka ko kuma ga galam to idan ba a samu homan fetur za a noma da shi ba mun yi babu da mana ba a samu to sai wanda aka so ba sannan kuma rani ba a samu wanda aka so ba
masu lura da lamura da yana ganin cewa akwai buƙatar gwamnati ta ƙara himma wurin ƙara ƙwarin gwiwa ga jami'an samar da kariya ga gonaki musamman duba da yadda 'yan fashin daji ke zuwa da yawa idan za su afkawa al'ummomi Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar tare da ƙungiyoyi masu hannu da shuni irin su FAO da WFP sun dauki aniyar kawo ƙarshen ƙarancin abinci da kuma inganta harkar noma ta hanyar zamani yayin da yanzu haka mata sun samu horo na sarrafa kayan noma daga ƙungiyoyin daga damagaram ga rahoton Tamar Abari
abinda aka fi maida hankali akai shine sarrafa kayayyakin noma don yaki da ƙarancin abinci da yunwa ta hanyar bunƙasa tsarin noma inganta yanayi wadata al'umma da isasshen abinci a wani babban manomi Alhaji Lawal Hamma cewa yayi har yanzu dai noma a jamhuriyar Niger yana buƙatar gyara yayin da ita ma gurbatar yanayi take taka rawa
a yunkura na hudu tukun ayi yaki bisa kan lalle kai sha'anin yanayi saboda yana kawo matsala a munan musamman mutanen Sahel game da sha'anin do wannan gona kai dan yanzu a bana ma kin gani ruwa ya tsaya akan wasu shukokin da yawa bisa ida nina ba kuma ayi kokari bisa kan aikin yanda za a bunƙasa noma gaskiya ta hanyar zamani a yanzu noma kusan duk da muke aiki ne na gargajiya wannan ko yayi kadan yau ya kamata a ce an sauya to kenan in mu sauya tsarin noma ba kenan dole kullun zamu tsaya baya
mata sun samu horo sosai wajen sarrafa kayayyakin noma daga kungiyoyi masu zaman kansu sai dai ba nan gizo ke sakar ba kamar yadda wasu da suka kawo kayayyakin su ke cewa
Maryama shi na kawo dage garin kunu na yara na ka kuskus na ka garin dan wake tsaki na masara da malaiya da kuka mu matsalar mu dai kaya da ba ciniki to mu yanzu dai gwamnati tsakani da Allah a ce kan wannan namu wata dai ma zuwa biyu a siye a rarraba ma ko likitoci ko marayu ko gidan yan yoyon hutsari ko duk kwama dai talakon da abin ya shahara
Allah ya musu haruna sharu ne muka kawo wurin ciki 100% gaskiya mutane ana buƙatar tallafi ana samun ci gaba 100% saboda yan project suna kama suna wayewa mutane kai yan eleba suna wayewa mutane kai basu kan harka kiwo gwamnati ta ƙara kama din ne karamin kari a tattugo shi yanda zai yi sama wata rashi ma sai nunawa na kasar shi hanya
duba da kokawar da masu sarrafa abincin ke yi gwamnatin jamhuriyar Niger ta yi tsari dan kawo musu doki cewar Zubairu Isaka magatakarda a ofishin ministan noma na jamhuriyar Niger
cikin wannan tsari da ake cewa dan Niger ci da dan Niger gwamnati ya tsara proje da ruwan titi a janarisha mutum ba zai kwanta ba ya ce sai an tara shi zai kawo nashi kokari proje da gwamnati ya girka za su dafa mishi shi kuma lokacin sai ta akwai proje ya kai goma masu wannan fanni da ake cewa entrepreneur de jeune da kuma abubuwa masu aikin sarrafa abinci kala-kala akwai tsari na gwamnati na musamman kai har ministry da akwai na musamman kula da wannan fanni
su ma dai masu hannu da shuni irin su FAO hukumar samar da abinci ta duniya a ta bakin wakili ta a Tahir Maiga cewa yayi za su yi tsayin daka da sauran kungiyoyi masu zaman kansu dan ganin sun kawo ƙarshen ƙarancin abinci da yunwa a kasashen su
ensemble avec le FIDA le PAM et les autres agences du système des Nations Unies
Tamar Abari murya Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja Masu ruwa da tsaki daga fannonin Najeriya daban-daban sun fara nazari akan yadda za a samar da mafita ga matsalolin da ke ci gaba da dabaibaye Najeriya kama daga almajiranci, tsaro, masu sayar da yara da dai sauransu. Inda wasu ke ganin rashin shugabanci na gari ne ya kai kasar ga halin da take ciki a yanzu. Ga rahoton Halima Abdulra'uf.
Farar hula suka zo suka maida da demokradiyya din nan game da su ba da jama'a. Kuma ka gani aka kau da hankali daga tattalin arziki, daga tsaro, daga hada kan yan Najeriya. Aka koma kawai sai dai a tatsi Najeriya a sa aljihu a dauki kudin mu akai waje. Abinda Turawa suka zo suka yi mana. Aka talauta Najeriya. To yaya ko abubuwa ba za su lalace. Kina abun da aka ciro almajirci, ƴaƴan da ake haifa ana siyarwa, matsalolin masu sata, duk wa'annan alama ne na rashin shugabanci. In Najeriya na neman su yi maganin abubuwan da ke faruwa, wallahi sai an yi watsi da irin tsarin shi shugabancin nan da muke da shi.
Dr. Hakim Baba Ahmad dake zaman kakakin kungiyar dattawan Arewa kenan kan yanayin shugabanci da Najeriya ke amfani da shi. A lokacin mulkin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan, sai da gwamnati ta kashe akalla naira biliyan 15 domin samar da makarantun almajirai a fitar da su daga tsarin barace-barace kuma su sami ilimin boko. Baya ga na addini da aka fara kaddamarwa a jihar Sokoto a watan Afrilun shekarar 2012, sai dai jim kadan bayan kafa wasu makarantun aka koma gidan jiya na rashin kula da su yadda ya kamata. Ko menene mafita ga rashin dorewar irin wannan tsarin? Sanatar Shehu Sani ya ce,
idan gwamnatin tarayya da jihohi da local government suna son su yi maganin almajiranci, su zauna da malaman wayannan almajirai da iyayensu, a gina musu sababbin makarantu, a dinga ba su abinci, a yi musu gata kamar yadda ake ma na yan boko, su ma su amfana daga arzikin kasa, ba za ka ga wani yana bara ba. Amma ce za a kama yaro, a kama iyayensa, ci masa mutunci, bayan ƴaƴanku na masu kuɗi da masu mulki suna cikin daula suna karatu a kasashen waje, to wannan ba kan ka'ida yake ba. Za a iya maganin shi kamar inda aka dauko a da, ta gina musu makarantu, ba malaman su albashi, sai makama iyayensu, saboda su ma ƴan Najeriya ne da suke da ƴanci kaman kowane ɗan Najeriya.
Jigo a siyasar Najeriya Dr. Tankwa Yusa cewa yayi,
almajiran nan fa ƴaƴan mutane ne, amma manya-manyan mu sun bar su akan titi suna nan suna galabaita. Ya kamata gwamnati da take mulki tabbatar an kawo hankalin malaman mu, a zauna a yi muhawara za a yi fitar da mafita a dauki yaran akan titi, saboda a ba su tafarki mai kyau. Domin mun ba a hakan nan ba, ina tabbatar muku waɗannan yaran gaba ɗaya a gaba za su zo su addabe mu.
Ta fuskan yaki da talauci, Dr. Adebola Adewole ya ce mafitar hakan a dokance na kunshe a sashe na biyu na kundin tsarin mulkin ƙasar, sa'annan sai an koma ga tsarin yadda za a taimaka wa talakawa su tsaya da kafafunsu a ƙasar, kamar yadda marigayi Malam Aminu Kano ya bayyana a baya kafin maslaha ta samu.
Sir Aminu Kano preaching to us that we needed to remember the poor, the talakawas.
A shekarar 2018 muryoyin kiraye-kirayen a dawo da tsarin tafiyar da karatun almajirci ya tafi daidai da zamani sun karfafa sosai. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, kada dai ku sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga kuma shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Ba sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke ci wa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA za mu ci gaba da tattaunawa da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni. A makon da ya gabata, matashi Shamsu na magana kan sada zumunci. Matasan da suka hada da Yaku Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Hawa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyin nasu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Magana akan turawa an dauko maganan ziyara a ce bature, ba sai bature ba ziyara bai, wai an dauko al'adun turawa a shi ma da kamar da dabi'un namu suke al'adun namu hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa shi ma akwai nashi, wato inda za a tantance shi ma yana da nashi mai kyau, mu ma muna da namu mai kyau, kuma muna da namu mara kyau, kuma shi ma yana da nashi mara kyau. So maganan wai na ji ana dauko maganar hadda katiri da na zaɓe da sauransu, ba a kiran abu na ci gaba a ce wai al'ada ce namu wai an jefar da ita. Abu ne ake magana nan, yanzu an yi magana kan wani da yana iya tafiya kilomitoci ya je shi ziyara, kaga yanzu idan ya tattaka ya je shi fi sabilillahi wanda ya je gurin nan nashi zai ce ya yi haka, dole ne zai mai faɗa da sauransu ya ce ya kamata A yanzu akwai zamani ne na abun hawa, to ya hau abun hawa ya je shi gurin. Amma na dole ne a rinka duba irin wa'annan. Akwai ci gaba, akwai kuma barin al'ada. Barin al'ada daban.
Samun ci gaba ne, an ci gaba fiye da baya. Me yasa aka ci gaba fiye da baya? Yanzu haka akwai waya. Amma ci gaban ya zama na mai hakari jiya. Kana ƙara limewa kana cewa ka ci gaba. An samu waya, an samu mota. Amma me yasa to tunda an samu waya an samu mota? Shi wanda yaje fa yanzu lokacin mota ne. Mota ya hau ya biya. Yaje kuma yace masa me yasa bai sanar da shi ba.
Wannan karin ba
wannan bari mu ji maganganun da jadan ke faɗa amma aka wara mu fahimce
shi abinda ya shafi al'ada ta barbara al'ada a yanzu ya taso daga gida da farko uba yanzu bai da lokacin da zai zanna da dan shi ba shawara ga kaza mai kyau kaza yana da kyau kaza ba kyau da sauransu ga baki daya yau uba yau bai tashi yanzu aka yi nuna mishi muhimmanci girmama kannin uba ba ko yayyen uba ba ko kuma abokanan uban ba ko kannin uwan shi ko dan uwan shi ba ga baki ɗaya wannan ɗaya shi ma yana ɗaya daga cikin abun da yake kawo tabarbare al'ada akwai wani wanda na gani a nan shekaran jiya abokin baban shi ne haka suke da baban shi 5 and 6 yau yayi hadda abokin baban ya taka kafan abokin baban ya wuce ko sannu bai ce mishi ba kaga dalilin me ka wannan abun rashin nuna musu girman na gaba da su rashin ba su tarihi ga yadda kakanninmu suka rayu da aka da kuma rashin nuna musu muhimmancin sada zumunci wane kaza ga yadda muke da shi ma ya kamata
da kaga ka kawo kanka da kanka a nan yanzu inda kai magana inda zaka dawo ka tabbatar da cewa al'adu ne ta Malam Bature yanzu a kasan Turawa ne yayi hakan shi wannan yayi discipline din shi a matsayin dan abokin sa yayi masa wannan su al'ada na Malam Bature zai ce human right yana da yanci
ba ba bari mu ji wari nusa kumure yana gabe ya gabe da wannan magana ta
wato abin da yasa ban yarda ba gaskiya ja da ya dauko maganganu masu muhimmanci wanda daga da ko ba dan uwa kake ba ko da zamani na makokantaka zaka ga cewa yaron gidantan da idan yaron gidantan sun hadu zaka ga suna zuwa su ci abinci tare wani ma yaron gidan zaka ga an hada makota kusan yaran gaba ɗaya suna kwana a gida daya zaka ga cewa uba guda daya ina iya tarbiyantar da yaran anguwan nan gaba daya misali idan ya ga wancan yayi nan zai tattaro su nan ya dora su hanya madadiciya to amma yanzu sabanin haka zaka ga cewa kowa kokari yake yi ya ga cewa ka taba min yaro na to ko kai baka damu ba zaka ga cewa matar gidan ta je ai har fada ake yi tsakanin wai matar wannan gidan da matar wannan gidan yaya za a yi ki taba min yaro na yaya za a yi ki aika min yaro na duka irin wannan rayuwa ce wanda ta lalace kuma ina ganin abubuwan da suke bambancin abinda Anas da Yusuf suke so su bambanta tsakanin kallon fina-finai na Turawa da namu to bambancin shine yaran mu idan suka kalli fina-finai na Turawa suna dauka cewa wannan al'adun na Turawa ne ba namu ba to fina-finai kuma namu da ake kalla yanzu idan suka kalla suna iya tunana a wannan ai al'ada ce ta mu misali na ga wani film ina ganin kusan tsakiya tsakatsakin shi ma na galla dan ban kalli farkon shi ba ban kalli karshen shi ba sai naga cewa wai da ne yaje ya daukowa mahaifiyarsa police wai akan tasir da akuya za a yi auren kanwarsa saboda Allah al'ada ta Malam Bahaushe zai iya yin wannan to me kake tunani idan yaron Malam Bahaushe ya kalli wannan film din
to Malam
Bahaushe idan da Bature ne wannan film din to shi yaron Malam Bahaushe zai kalli wannan film din a matsayin ba al'adar sa bace wannan ba dabi'ar sa bace ba kuma zai bi wannan hanya ba to amma kuma sakamakon ya ga an yi da yaran sa na Hausa to zai dauka cewa wannan abin shi ma fa zai iya yin sa to
Malam wannan ya nuna da kita yau Yakubu
ni ba son yi magana ma
fa kai kan da kita yau
amma ya dauko wannan magana
wato abinda nake
so shi wannan magana da ya dauko ta akan fina-finan Hausa me ya kawo haka ba abun da ya kawo mana haka illa iyaka mun ga Turawa a kasashen Turawa nan suna gina fantama-fantaman gidaje shi yasa ƴan wasan kwaikwayonmu suka mai da kansu in ba sun kwaikwayi al'adu ba su ba ba za su samu
kuɗi ba
saboda al'ada
a dakata abinda ya kamata mu gane ba wai wata kila ana wannan maganar ba wai ana nufin Turawa na kasashen Amerika da Ingila ba, akwai turawa yan Najeriya da ke nan Abuja, akwai su a Lagos, akwai su a wajaje. Wato mana bambanci tsakanin yan boko da waɗanda ba su yi karatun boko ba, akwai
yara su daban.
Ai za ka ji in mutum yana da
ina tunanin wanda ya yi boko
shi ne. Yawwa shi ne Bature. Saboda haka wanda baya jin turanci da yanzu in mutum yana da wasu al'adu, misali kamar al'adar cika alkawari. Za ka ji an ce wani Bature ne, in kun yi karfe biyar za ku gamu da shi, to tun karfe biyar saura kwata zai zo ya tsaya ya jira lokaci yana yi zai kwankwasa kofa, gashi nan ya iso. To shi yasa ake kira kun lokaci na Afirka, ake kira African time, za a yi taro. In an ce abu za a yi karfe goma ne, to sai wani sai karfe ɗaya zai iso. Ana sani kafinta.
Na'am, gaskiya ne Alhaji, kuma ina so in yi wata magana kaman da al'adar da. Lokacin ma ilimi bai wadata haka sosai ba, ko bako ne ya zo gari bai san kowa ba, insha Allah bakon ne yana da peace of mind, zai samu inda za a san har rububin sauke shi ma muke ji ake cewa ake da kawo masa abin, sai aka masa abinci sama da na mutum biyar bai ma san yanda zai yi da su ba, a ba shi masauki mai kyau, amma yanzu duk waɗannan abubuwan babu su. Saboda taɓarɓarewar al'amura, yanzu ko ɗan uwanka ne ya tafiya ka daɗe ba ka ganshi ba, ya zo ya ƙwanƙwasa ƙofa, sai ka yi tunanin anya bai je ya canja ɗabi'u da wasu abubuwan ma ba ma mai laifi ba ne ma kuwa, ba za ka buɗe masa ƙofa ba, sai ka tsaya kana tunani a zuci, saboda me yanzu tsoro ya riga ya shiga zukatanmu.
Ka san ƙofofin ma da abun tsaro akwai na zamani inda ake leƙawa, dan an ga mutum ba gane masa ba.
Ko da ke shi Anas ba sarai kenan. Zan iya cewa wani bangare tsakanin da Allah, inda muka kawo muka bada gudunmawa wajen tabarbara al'adamu namu na arewa, kokonce na Afirka ma zamu ce. For example, da mun tashi mun ga mai anguwa kan na cire takalmu zamu yi mu wuce muna girma masu. Amma yau sarakuna mu na gargajiya yanzu gabaki daya ba mu ganin su da daraja. Yanzu haka zaka samu dan arewa ne ko ba washe ne ya kira sunan basarake sai tsine mishi albashi.
Amma wannan shi ne daga ko me amfanin tsira takalmin. Me ne ne amfanin tsira takalmin?
Wannan shi ne takalmin don girmamawa.
A to me yake wannan girmamawa anguwar? Ai akwai zaka ka kawo misalin masu anguwanni. A nan akwai ma irin misalin masu anguwanni da suke taimaka wurin haɓaka tarbiyya da ingancinta. Misali maka misalin mai anguwanmu.
Masu raro a nan zamu dasa aya 20. Sai makun gobe in Allah ya kai mu zamu daura a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da ni shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum.
Babangida zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Fara sharhin jaridun ne da jaridar Leadership na cewa zaben shugabannin jam'iyyar APC a jihohin Najeriya ya bar baya da kura ta bayyana jihohin Ogun, Abia, Kwara, Niger, Lagos, Bauchi da kuma Oyo. Yadda wayannan jihohi a gudanar da zaɓukan kashi biyu da masu goyon bayan gwamnan jiha da kuma masu adawa da shi, lamarin da ke cigaba da haifar da yingimu da ke tattare da jam'iyyar APC. Sai kuma jaridar The Punch ta cewa yanzu haka babban hafsan sojan Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya buƙaci gudunmuwa daga ƙasar Rasha domin inganta harkokin tsaro. Shugaban sojojin na Najeriya ya furta hakan ne a lokacin da jakadar ƙasar Rasha a Najeriya, Mr. Alexei Shebarsin, ya kai masa ziyara. Babban hafsan na cewa sojojin Najeriya za su buƙaci ƙarin makamai daga rundunar sojin ƙasar Rasha. Jaridar Leadership na cewa shugabannin al'ummar Ibo sun ƙara jaddada ƙudurinsu na cigaba da ba da goyon baya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wani basaraken yankin suna Igwe Madubuchi Nivobasi shi ne ya tabbatar da hakan a lokacin da ya ziyarci fadar shugaban ƙasa. Ya ce gwamnatin Muhammadu Buhari ta gudanar da ayyuka ga yankin kudu maso gabashin Najeriya fiye da gwamnatocin baya, inda ya zayyana babban gadanan na sakan Niger Bridge da babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Enugu, babban titi da ya tashi daga Enugu zuwa Port Harcourt da wanda ya tashi daga Onitsha zuwa Enugu da dai sauransu. Ita kuwa jaridar ga daikarin haske ne game da ziyarar da Prime Minister Ingila Boris Johnson ya kai harabar da aka kashe wani dan majalisa na kasar a makon da ya shuɗe. Wani dan bidiga ne da ya kashe dan majalisa mai suna sa David Ames a lokacin da yake ganawa da jama'a mazabarsa. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aiki a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Hauwa Umar ke cewa mu kasance lafiya.